sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 17 ga watan Mayu na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
Yawan man da Najeriya ke hakowa ya ragu da kimanin kashi 40 cikin 100 sabili da har-haren da ƴan tsagera ke kaiwa a kudancin kasar taren diplomasiya da za a gudana a Vienna yau sai mai da hankali kan yakin basasan da aka shafa shekaru 5 ana gwabzawa a Syria kana jama'an kasan Indonesia sun ci akalla mutane 17 ne suka mutu yayin da har yanzu mutane 3 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa da ta aka samu a kusa da wurin wani yawon bude ido
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojoji sun cafke wasu komandojin ƴan Boko Haram a ƙasar Kamaru. Bayan haka za ku ji cewa matakin yajin aiki da kungiyar kwadagon Najeriya ke shirin ɗauka na fuskantar caccaka daga wasu ma'aikatan ƙasar. Za kuma ku ji rahoto akan wani matashi da ya kashe iyayensa da ƙannansa biyu a jihar Yobe. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Halima Jumrau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Yawan man da Najeriya ke hakowa ya ragu da kimanin kashi 40 cikin 100 sabili da har-haren da ƴan tsagera ke kaiwa a kudancin kasar bisa ga cewa karamin ministan albarkatun mai na ƙasa Emmanuel Kachiku. Kachiku ya shaidawa majalisar wakilai jiya Litinin cewa man da kasar ke hakowa ya ragu daga ganga miliyan 2.2 a rana zuwa miliyan 1.4 a rana. Yace ana asarar ganga 800,000 a rana ne sakamakon har-haren da mayaka ke kaiwa da ke gurguntar da ayyukan haƙar mai a Niger Delta. Najeriya tana dogaro ga haƙar ɗanyen mai wajen samun galibin kuɗaɗen shigarta yayin da aka yi kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016. Bisa zaton za a haƙi ganga miliyan 2.2 a rana a kan farashin dala 38 ganga. Kachiku ya ce gwamnati za ta yi nazarin shirin ahuwar da aka yi wa ƴan tsageren Niger Delta a lokutan baya domin tantance abin da ya sa aka samu karuwar har-haren da ƴan tsageren ke kaiwa. Ya kuma ce tilas ne Najeriya ta ƙara jarin da take zubawa a fannin mai da ya haɗa da gyaran bututun mai da kuma binne su da kyau a ƙarƙashin ƙasa.
A halin da ake ciki kuma kungiyar kwadagon Najeriya da sauran kungiyoyin kare haƙoƙin al'umma sun ce za su tsunduma yajin aiki gobe Laraba in Allah ya kai mu na nuna ƙin amincewa da ƙarin farashin mai kamar yadda suka yi barazana tun farko. Kungiyar kwadago ta Najeriya da ake kira NLC a takaice da kuma kungiyar cinikayya ta TUC ta yi kira da a shiga yajin aiki na sai an mai da farashin mai daga naira 145 zuwa naira 86 da kobo 50 galan ɗaya. Gwamnati ta ce ta ba da shawarar ƙara farashin man ne domin kawo ƙarshen ƙarancin man da ake fuskanta sakamakon matsalar canjin kuɗaɗen ƙetare da ake fama da su. Gwamnati ta sanar jiya Litinin cewa tana shirin tattaunawa da ƙungiyar kwadago akan wannan lamarin. Sai dai Abiodun Aremi, babban magatakar ƙungiyar kwadago daga manyan ƙungiyoyin kare haƙoƙin al'umma a Najeriya, ya ce tilas ne gwamnati ta janye ƙarin farashin man kafin wani zaman tattaunawa. Masu kula da lamura sun ce yajin aikin zai ƙara matsi a fannin tattalin arzikin ƙasar wanda yake fama da faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya wanda ya matuƙar rage kuɗin shiga da ƙasar ke samu daga albarkatun mai. Aremu ya ce gwamnatin Najeriya tana amfani da janye hannun a harkokin saye da sayar da man fetur domin ƙara azarta attajiran ƙasar da kuma ƙuntatawa talakawa.
An kashe akalla mutane 28 waɗansu 66 suka yi raunuka a wani harin bumabumai da aka kai yau talata a babban birnin ƙasar Iraki. Kazamin harin da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin ƙungiyar Al-Shabab da ke arewacin Bagadaza inda jami'ai suka ce wata mace ya ƙona baƙin wake ta tarwatsa nakiyoyi a cikin kasuwa. a wani harin na daban wata mota da aka dankare da makamai ta tarwatse a unguwar Rashid dake kudancin birnin. Izuwa yanzu dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin. A cikin mako guda da ya shige kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harare da dama da aka kai a ciki da kewayen Bagadaza waɗanda suka halaka akalla mutane 100.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a maida hankali akan yakin basasan da aka kwashe shekaru 5 ana gwabza a Syria a taron diplomasiya da za a gudanar a Vienna inda kungiyar tallafawa kasar Syria da ta kunshi kasashe 17 dake cikin wata kungiyar su da ake kira ISSG za su tattauna akan zaman sasantawar a siyasa ta kasa da wadda ta cije da kuma kalubalen da ake fuskanta a yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma rashin daidaito yunkurin kai agaji wato rashin daidaito ton yunkurin kai agaji wanda majalisar ɗinkin duniya ke kaiwa. Yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a ƙarshen watan Fabrairu ta haifar da raguwar tashin hankali a Syria sai dai sannan a hankali ana sake komawa gidan jiya. Amurka da Rasha suna kokarin amfani da ikonsu na fada a ji wajen jan ra'ayin bangarorin da ke kai ruwa rana su mutunta yarjejeniyar yayin da suke kuma kokarin mara bayan tattaunawar wanzar da zaman lafiya da kawo yanzu ba a sami wata wato wanda kawo yanzu ba a sami wani ci gaba ba. Kasashen biyu suna cikin kungiyar ISGG sai dai yayin da Rasha ke goyen bayan gwamnatin Syria Amurka tana marawa ƴan hamaya masu sassaucin ra'ayi baya. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na kasar Rasha Sergey Lavrov suna gaba wato sun gana jiya Litinin domin tattaunawa akan rikicin na Syria.
Daga ƙarshe jami'an kasar Indonesia sun ce akalla mutane 17 ne suka mutu yayin da har yanzu mutane 3 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa da aka yi kusa da wani wurin yawon bude ido. Wata tawagar ɗaliban jami'a su 70 da kuma jagororinsu suna ziyarar wata mahaɗar ruwa da take a Dua Warna wadda ke arewacin Sumatra lokacin da ruwan ya yi ambaliya ɗaya daga cikin makwarin. Masu aikin ceton rayuka suna kan ƙoƙarin nemo waɗanda suka ɓace. An saba ganin irin wannan tumbuɗin ruwan a lokacin tashin ƙoramar ruwa a Indonesia lokacin da yake lafawa a watan Afrilu a galibin shekaru.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun tsaro. Yayin da dakarun kasashen Najeriya, Niger, kamar da Chad ke ci gaba da yaƙi da ƴan Boko Haram, Yarkwatar tsaron Najeriya ta ce rundunar haɗin gwiwar ta cafke kwamandojin ƴan Boko Haram su 5 a wani dajin ƙasar Kamaru. Ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce su waɗannan kwamandojin mayakan Boko Haram guda 5 da aka cafke su a ƙasar Kamaru an fafare su ne daga dajin Sambisa inda suka nausa arewacin Kamaru suka kuma yi sansani a dajin Madawaya inda mayakan haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi suka cafke su. Kakakin hedkwatar tsaron Najeriya General Rabi Abubakar ya ce bayanan sirri irin na soja ya ba da damar damke waɗannan mayaka.
Dama akwai abin gana na ba da bayani tsakanin jami'an tsaro tsakanin waɗannan ƙasashe su wannan bayani shine ƙara ainihin ba da ƙarfin cirto wannan ƴan ta'adda wanda muke ganin cewa Allah da dama ƙarshen su ya zo kuma kuje su kuma mun san ko da kuma da bisa forest din shi kan shi an shige shi muna ciki ko muna ƙara sannan samun nasara don zamke wannan abubuwan wannan mutane aka yi wani gagarumin nasara ne akan wanda ake ganin
shi. Yawa ranka dai da zamu san ko adadin yawan ƴan ta'addan da aka kama da kuma yanda za a yi da su?
Eh an kama su da yawa ka san ma bayan wannan ƴan ta'adda ma da aka kama ai akwai wanda suka miƙa waya mu dai a matsayin mu na soja duk abin da zamu ci gaba da yi domin tabbatar cewa kan mu zamu taku da hannu wannan mutane shine muke yi.
Dr. Bawa Abdullahi Wase ƙwararre ne a sha'anin tsaro.
Duk waɗansu waɗanda suke da zurmanta da ƙayan baya sukan nemi mafaka ne tsakanin gari da gari ko tsakanin jiha da jiha ko tsakanin ƙasa da ƙasa. To tunda yake ƙasar ta Najeriya ta musu zafi shikenan sai suka soma kuma matsawa suna neman lunguna da ƙasashen da suke da makwabta da mu. Dalilin da mun ba kamanta ba kenan yanzu yau bai wuce kwana hudu ba shugaban kasan Faransa ya zo kuma duk kasashen mu da muke makwabta da su a kasan Afirka sun zo domin a ga yadda za a magance wannan mat ake tsallakawa daga wani guri aje a shiga wani guri don a yi barna
kakakin rundunar kasashen yankin tafkin Chadin dake yaki da Boko Haram kanar Muhammad Dole ya min bayanin yadda aka rarraba dakarun wannan runduna
babu shakka a cikin tsarin da an kai na kowane runduna kamar ta daya da take Amora a cikin kasar Warun take ta biyu a cikin kasar Chad take a Bakassa ta uku a Fada Nigeria ta hudu tana a Jifa Niger
tuni masana tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wasi ke ganin aikin wannan runduna kwalliya na biyan kudin sabulu
to ta taka rawar da ya kamata ta yi ta zama tana shirye ta yi aikin da aka kafa ta yi kuma tana yi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
La ilaha illallah Muhammadu rasulillahi bago ni sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji
A gaida Hassan Maina Kaina Yau ne wa'adin da kungiyar kwarugon Najeriya ta ba gwamnatin kasar ke cika akan sai gwamnatin ta rage farashin mai kuma tana shirin yajin aiki idan har gwamnati bata dauki wani mataki ba sai dai wasu ma'aikatan kasar ba sa goyen bayan wannan matakin Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto
Ba alamar gwamnati za ta ja da baya haka ne ita ma kungiyar kwarugon da ke samun gwalewa daga sassan ma'aikata da talakawa da ke cewa ba za su marawa yajin aikin baya ba
What you expect is job we are going to create jobs and if you look at the budget it might not be
Nan ma ministan kwadagon ne Chris Ingige ke jaddada gwamnatin za ta samar da karin ayyukan yi maimakon rade-rade rage ma'aikata. Ingige dai yana karin haske ne kan tanadin da kasafin kuɗi yayi wa ma'aikata.
Our children should forget about white collar jobs for now. They should use their hands.
Ministan a lokaci guda yayi kira ga matasa kar su dogara ga neman ayyukan gwamnati maimakon hakan su koyi sana'o'in hannu da ta nan ne za su samu kuɗin zaman gari. Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Ibrahim Khalil na nuna ba lalle ne karin albashin ne damuwar ba amma yadda rashin kayayyaki tashin goron zabi
siyo man da aka rataya shi akan samun dala a kasuwar bayan fage zai dadda saka kalubale mai yawa a ita kanta kasuwar bayan fagen kaga dala za ta yi tsada man betir zai tsada za su rinka tafiya ne tare idan dala tana tsada mai yana tsada babu wani abu a Najeriya da zai sauki wannan ilimin shine mafi yawancin ƴan Najeriya ba su san da shi ba idan siya rufe saboda wata kila soyayya da muke da ita ga shugaba Muhammadu Buhari wanda kuma a tsarin demokradiya in kana son shugaba to ka fito ka faɗa masa gaskiya sanda ya karkace shine soyayya
wasu shugabannin kwarugon na ganin kungiyar tasu na barin jaki ne tana dukan taiki
sunana Komar Bashir Habibu official malam fashi to sai idan lebu bayan ga wa'ansu jahohi can wuri din shi dubu minimum wajen na 2018 har yanzu akwai inda ba a implement din shi ba ba su san wannan ba me suka je suka yi kanshi sai yanzu su zo cutar da mu su zo su ina kira ga masu kayan miya dan naji wani ko wane ne tore yana cewa wai a tanaji kayan miya ina kira ga talaka wallahi ku watsi da shi ku ci gaba da hudakku ni kaina sai na je aiki ko sun kira yajin aiki in ga wanda zai hana na zuwa aiki idan da gaske suke yi me suka yi akan wadancan masu cin subsidy din a banza
alamu na nuna matakin kungiyar kwadugon ka iya samun tasiri ko matsakaicin tasiri a wasu yankuna da jami'un adawa ke da tagomashi da kuma tsakanin talakawan da ke ganin ba ranar karewar talauci a Najeriya Nasiru da Malika Amirar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya wani matashi a jihar Yobe ya dabawa iyayensa da kannansa guda biyu wuka halahira yanzu haka dai matashin yana hanan jami'an tsaro wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya hada mana rahoto
Rundunar 'yan sandan jihar Yobe ta tabbatar da kisan da wani saurayi ya yi wa iyayensa da kuma wasu 'yan uwansa guda biyu a daren jiya. Wannan kisa dai ya auku ne a garin Fataskum da ke jihar Yobe, inda wannan saurayi ya daba ma mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa wuka, sannan kuma ya sake kashe wasu kannansa guda biyu sakamakon miyagun ƙwayoyi da aka ce ya sha. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Yobe ASP Noyin ya tabbatar wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa yanzu haka wannan saurayi yana hannunsu kuma suna gudanar da bincike a kansa, kuma nan ba da jimawa ba. za su gurhanar da shi a gaban kuliya. Na kuma tuntubi ɗaya daga cikin wannan yaro da yayi wannan kisa, wanda kuma ya kasance mahaifinsa da mahaifiyarsa ne aka kashe, da kuma sauran ƙannansa guda biyu. Ga ma yadda hirar namu ya kasance da shi ta wayar tarho.
Kai ɗansa ne?
Ni ɗansa ne.
Ɗan marigayin?
Oh.
To shi wanda ya wani kisan ya dangantakan ku yake da shi?
Wallahi ina ne.
Ɗaninka?
Uwa ɗaya uba ɗaya.
Kamar shekarunsa ya kai nawa ne?
Shekarun nan na kare shi kamar 26 haka.
26?
Eh kai.
Yana da matsala ne kamar na kwakwalwa, an taɓa samun shi da wani matsala ne na kwakwalwa ko mene ne? Ba taɓa samun shi da matsala ba?
Mu dai ba mu sani ba, a iya zama mu da shi.
To kuna gani me yasa shi ya aikata wannan kisa ne? Mutane nawa ne ma ka ce ya hallaka gidan naku?
Wallahi mutane.
Mutane uku?
Hudu.
Hudu da wuka ne?
Eh, alama ɗin wuka ne.
Wuka ne ko?
Wuka ne.
Suna cikin bacci ne ko ya ne?
Bacci ne.
Eh, gidanku ɗaya ne dukanku ko kuma kai a wurin kake kai daban?
A ina wani wuri ne daban.
Kamar da ya aikata wannan abun, wa ya tabbatar cewa shi ne ya aikata?
Eh, akwata wadda wani abokin yake kwance. Bayan ya gama da na gidan kuma ya so ya fito waje, shi ma wannan abokin na so da ya kawo ɗauki, kuma har ya masa tebura.
Ya buga masa tebur?
Ina halin da ake ciki maka.
To yanzu ina yake shi dan wannan ku?
Yanzu yana hannun hukuma.
To yana hannun hukuma, ku ka miƙa shi ko su hukuman nan su kama shi?
Eh, bayan ya aikata haka an zo an kama shi an ɗaure shi, sannan aka yi rahoto hukuma ta zo ta tafi da shi.
Kamar ban ku nawa ne a wajen mahaifin naku?
Za mu kai kusan 9 ne.
Ko ya halaka shi mahaifin naku da mahaifiyarku kenan da sauran ƴan uwanku guda biyu?
Eh, mu wanda muke ciki ɗaya ba, akwai ƴan uwanmu kuma.
Eh, shi ɗin ƙannansa ne ko yayunsa ne?
Shi ma ƙannansa ne.
Eh, anguwar naku me suna anguwar naku?
Eh, ana cewa Malale.
Malale a cikin garin Fatisgum ne ko?
Eh.
To yanzu wani hali mutane ƴan uwan naka suke ciki ganin cewa shi wannan dan uwanku ne na jini uwa ɗaya uba ɗaya kuma ya zo cikin dare ya halaka mahaifinku da mahaifiyarku? Wani irin hali kuke ciki? Ya kuke?
To muna cikin halin kakanakai, muna cikin zubumi da tunani akan abin da ya faru.
To Allah Ubangiji ya sauka ku.
Ɗaya daga cikin iyalan mutanen da wani saurayi ya halaka a daren jiya kenan a Fatiskum da ke jihar Yobe ke mun bayani kan aukuwar lamarin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Jama'a masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu da wannan maraicen Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau ya kai mu jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Abokin tattaunawa ta a yau shine Professor Babagana Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Da farko na nemi sanin matsayin noma a jihar Borno daga lokacin da rigingimin Boko Haram suka barke zuwa yanzu. Shin ana noma kamar yadda ya kamata yanzu haka a jihar Borno?
Ajiya noma a Borno yau shekara 5, Allah ya bamu damuna mai kyau na yau kusan shekara 4. Banda wannan shekaran kenan, shekara 4 damuna mai kyau, muna da yanayin kasa mai kyau, amma ba gona ba manoma.
Ba noma ba manoma.
Ba shakka. Manoman da ya kamata su yi noman duk suna nan a cikin abin da ake cire a 'yan gudun hijira, local government din da wanda dama su ne aka san su da noma, haikan duk an zo an wawwatsa su. To ga su nan duk wani su abin nan gudun hijira a gidajen 'yan uwa, wayansu kuma suna nan kam ɗin da gwamnati ta haɗa. Muna da kam kusan 19 a cikin Maiduguri yanzu haka, wanda duk akwai mutane a ciki, yara da mata, wanda ya kamata su ne dama suke noma.
Kenan zaman lahiyan da ake cewa ya samu bai isa ko kuma bai kai har yadda za a koma ga sha'anin noma ba ko?
A Hajiya ko gidajensu ma ba su koma ba yi. Yanzu an ce an karɓo local government daga hannun Boko Haram complete. Amma kaman bari mu yi bayani, kaman Kwanduga wanda yake kusa da Maiduguri kilomita 24 ne. An ce baya hannun Boko Haram, amma mutanen ranar Lahadi na je suna akwai wani camp ɗin da ake cewa Dalori suna ciki. Akwai 'yan Gwaza, akwai 'yan Askira Uba, akwai 'yan Damasak, akwai 'yan Manguno, akwai ƴan malamfatori wayannan dukkan garuruwa wanda na irga dinna duk manoma ne kwarai da gaske akwai ƴan baga wanda suke cekin cadi suna nan suna ta noman rani da damuna duka amma hajjia da muke magana da ke yanzu duk mutanen nan ba local government guda ɗaya wanda suka koma mafa marte dikwa duk suna cikin Maiduguri
ai kuwa professor za iya cewa wannan al'amari ya haihuwar da babbar matsala a wannan noma kayan abinci a nan jihar Borno
to wallahi hajjia da a Maiduguri idan an ce trailer bata bar Maiduguri da kifi da wake da shanu ba ana kiyasin trailer 200 za su bar Maiduguri a kowane wayewan gari daga hatsi maiwa zuwa wake zuwa kifi zuwa dabbobi da sauransu amma yanzu da muke magana hajjia idan zan yi tafiya sai ga motoci suna shigowa da shinkafa da dan indomie da wani spaghetti da sauransu cikin garin Maiduguri abin da mu ce Allah ubangiji ya kawo ƙarshen al'amarin dan gaskiya fi sabilillah mun fara ganin ƙarshen al'amarin kuma wannan damunan muna fata akan cewa dukan mu ni da kaina gona na kusa da university bai kai kilomita 10 ba yau shekara biyu wallahi hajjia ban isa in je wurin in yi noma ba
saboda me professor
saboda abu guda biyu na daya idan ka shiga za ku hado da ƴan malam wanda ake cewa ƴan Boko Haram sai kenan na biyu kuma akwai sojoji wanda sojojin ma sun hana shekara biyu da ya shige da muke so mu yi noma sai aka kawo bayani sako guda biyu sako daya a tagadda an zo an ajiye garuruwa ƙauyuka din na kan cewa idan za ku yi shuka kar ku shuka abin da zai fi inci guda 10 wato sai dai mutum ya shuka wake sai dai mutum ya shuka gyada amma ba abin nan ba millet wanda ake cewa dawa gero da sauransu to kuma Borno bayan da zai kanuri a raba shi da gero dan da su suke Brabusco sojoji kuma kina dariya hajjia sojoji kuma suka ce idan za ku shuka kar ku shuka abin da zai kai tsayin yaro to ba mu da ire-iren dawa ko kuma abin nan masara wanda ba zai shige tsayin yaro ba saboda haka sai dai kowa idan zai shuka suka ce shuka gyada ya shuka wake da kuma wasu abubuwa ire-ire wanda dai ba za su tashi da yawa ba to matsalan da muka samu kenan kwarai da gaskiya hajjia
wato kenan idan aka shuka abin da zai tsawon tsayin yaro kamar waɗannan
yanta da za su samu su ma za su samu su boye sojojin ba za su gansu ba sojojin ma ƙarshen sa za su abin nan ba su da tsammani ƴan Boko Haram su shigo shekara biyu abin da ya faru kenan aka samu sojoji suka bada wannan bayani akan cewa idan za ku yi shuka kar ku shuka abin da zai tashi abin nan fiye da inci 20 to ƴan Boko Haram suka ce idan za ku yi shuka kar ku shuka abin da zai shige fiye da inci 20 sakonni guda biyu muka samu
masu saurare mun dakata anan saboda karancin lokaci amma idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu dora daga inda naima professor Baba Gani Abba Gambo tambaya cewa shin ko akwai wasu dabarun da za su iya ara daga manoman Afghanistan ko na Syria ko ma na Palestine waɗanda ke ci gaba da noma duk da irin rigingimin da suke fama da su za ku ji amsa professor ranar talata mai zuwa yanzu a madadin shi da Julie Desgration wadda ta hada mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai an jima kaɗan mu sake haduwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa
A gaida Halima Jumrau agogon mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 11:24 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon farko ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam da Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa. Salamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa dukkanin al'umman kasar Iraki bisa halin kunar bakin wake da wasu mayakan jihadi na ISIS suka kaddamar a yankin Bagadaza. Da fatan Allah ya kiyaye aukuwar na gaba. Amin. Sai kuma wannan sako daga Sadi Saidu Daura da kuma Kamisu Saddaunan matasa a Sada Sokoto. Allah ya sa wannan taro da ake yi a Geneva akan samun zaman lafiya a Syria, kwalliya ta biya kudin sabulu. Ganin an dade ana irin wannan zaman amma har yau babu wani ci gaba da aka samu. Wannan sako kuwa ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, dan masanin girgir kenan jihar Yobe Najeriya. yace yau take ranar masu ciwon hawan jini na duniya. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu da su ƙara himma wajen falkar da yaduwar wannan cutar mai yaduwa kamar wutar daji. Sakonmu na gaba kuwa na cewa assalamu alaikum VOA. Matakin baiwa mutum miliyan 1 alawus da gwamnatin Najeriya za ta fara bayarwa hakan da yayi daidai. Sai dai fatan mu Allah sa wannan alawus za su kai hannun waɗanda aka yi domin su. Daga Mansur na Awwa Zangon Daura da Safiyanu Gumal Zangon Daura. Wannan wasikar haɗin gwiwa kuwa ta fito ne daga Sha'ibu Tela na garin Jigawan Buka, ƙaramar hukumar da Ƙwaro, jihar Maradi da Alhaji Ila Hakimin babban katami. Suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna muku fatan alheri. Bayan haka mun rubuto wannan wasika ce muna nuna rashin jin daɗin mu jin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta goyi bayan ƙarya maimakon ta goyi bayan Baba Buhari mai niyyar ceto Najeriya daga shiga cikin halin lahaula. A ƙarshe mun yi tir da halin ƙungiyar ƙwadago domin mun gane cewa ba wai tana yi ne ba domin talakan Najeriya sai dai aljihunsu. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga, mu talakawa ba mu goyon bayan duk wata zanga-zanga da za ta tsaida al'amura a Najeriya domin aje a dawo mu ne ke cutuwa. Don haka mun rugubi ƙaddara tare da yi wa ƙasarmu addu'o'in alheri.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makiri kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam, yawan manda Najeriya ke hakowa ya ragu da kimanin kashi 40 cikin 100 sabili da har-haren da ƴan tsagira ke kaiwa a kudancin kasar bisa ga cewar karamin ministan albarkatun mai na ƙasa Emmanuel Kuchiku. Kachiku ya shaidawa majalisar wakilai jiya Litinin cewa man da kasar ke hakowa ya ragu daga ganga miliyan 2.2 a rana zuwa miliyan 1.4 a rana. Yace ana asarar ganga 800,000 a rana ne sakamakon har-haren da mayaka ke kaiwa da ke gurguntar da ayyukan haƙar mai a Niger Delta. Najeriya dai tana dogaro ga haƙar ɗanyen mai wajen samun galibin kuɗaɗen shigarta yayin da aka yi kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016. Bisa zaton za a haƙi ganga miliyan 2.2 a rana a kan farashin dala 38 ganga ɗaya. Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin al'umma sun ce za su tsunduma yajin aiki gobe Laraba na nuna ƙin amincewa da ƙarin farashin mai kamar yadda suka yi barazana tun farko. Ƙungiyar ƙwadagon ta Najeriya NLC da kuma ƙungiyar cinikayya TUC ta yi kira da a shiga yajin aiki sai an mai da farashin mai daga naira 145 zuwa naira 86 da kobo 50 galan ɗaya. An kashe akalla mutane 28 waɗansu 66 kuma suka yi raunuka a wani harin bumabumai da aka kai yau Talata a babban birnin ƙasar Iraki. Ƙazamin harin da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin ƙungiyar Al-Shabab da ke arewacin Bagadaza inda jami'ai suka ce wata mace 'yar ƙunar baƙin wake ta tarwatsa nakiyoyi a cikin kasuwa. A wani hari na daban kuma wata mota da aka dankare da makamai ta tarwatsa a unguwar Rashid da ke kudancin birnin. Amurka da Rasha suna kokarin amfani da ikonsu na fada aji wajen jan ra'ayin bangarorin da ke kai ruwa rana a Siriya su mutunta yarjejeniya yayin da suke kuma kokarin mara bayan tattaunawar wanzar da zaman lafiya da ya kawo a halin yanzu.
Masu saurare a nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Nelson Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.